Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsi akan mitoci da suka hada da 16, 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma za a iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfil Hashim Gumal. Muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin. To ko bayan kun gama jin labarai, za ku ji hirar wakilin mu a Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, da ambassador Usman Darma akan tsadar kuɗin kujeran haji a Najeriya na wannan shekarar. Muna kuma dauke da maimacin shirin ciki da gaskiya da Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar. Akwai kuma sharhin wasu jaridun ƙasar Kamaru da wasu sakonni da kuka aiko mana, sai kuma nasihar watan Ramadana, amma duk sai bayan an ji labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A jiya Talata, ministan harkokin cikin gida na Faransa, Gare Colomb, ya ce mutumin da ya kai wa ɗan sanda hari da guduma a harabar cocin Notre Dame a Paris ya yi ihun cewa hakan ramuwa ce ga Siriya. Minista Colomb ya faɗa wa manema labarai cewa katin shaida da aka samu a jikin maharin ya nuna cewa shi ɗalibi ne ɗan asalin ƙasar Algeria. Ofishin lauyan gwamnatin Faransa ya ce ɓangaren yaƙi da ta'addanci na ofishin ya fara bincike akan harin, wanda ya aiko a daidai lokacin da 'yan sanda suke sintiri a harabar cocin da wasu masu yawon ido ke zuwa. Rundunar 'yan sanda ta birnin Paris ta ce wani ɗan sanda ya harbi maharin ya jikkata shi bayan da ya kai hari da guduma akan wani ɗan sandan. Minista Colomb ya ce maharin kuma yana ɗauke da wuƙa irin ta aikin gida, wanda hakan ke nuna cewa nau'in kai hare-hare ne na 'yan ta'adda waɗanda ke amfani da duk makamin da suka samu.
Biyo bayan jerin hare-haren ta'addanci da aka kai cikin wannan mako, Burtaniya za ta gabatar da babban zaɓen tara na Alhamis, kuma batun tsaro shi ne wato ke ya zamanto kan gaba. Cikin jimamin hare-haren, Prime Minister Burtaniya Theresa May ta ce tura ta kai bango ya isa hakanan, kuma ta yi gargaɗi cewa Burtaniya na buƙatar sauyi sosai ga yadda take tunkarar lamarin. A halin yanzu kuma babban birnin na Burtaniya na ci gaba kan tafarkin matakan da aka ɗauka dalilan sabuwar barazana. An girke 'yan sanda ɗauke da makamai a wasu gurare da mutane suke hada-hada, irin su tashar jiragen ƙasa da gurare da masu yawon bude ido ke kai ziyara. Amma bayan wannan mataki da aka ɗauka, wato Burtaniya za ta yanzu abin tambaya shi ne ya Burtaniya za ta kare kanta yayin da ake shirye-shirye na gudanar da zaɓen ƙasar. Da take kamfe a jiya Talata, Prime Minister Theresa May ta yi alƙawarin samar wa jami'an tsaron ƙasar kayan aiki wanda suke buƙata su gudanar da ayyukansu.
To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fadar shugaban ƙasar Amurka ta White House ta ce shugaba Donald Trump da sarkin Saudiya Salman bin Abdulaziz sun tattauna ta wayar tarho, kuma suka jaddada buƙatar da ke akwai ta haɗin kan ƙasashen yankin Gulf biyu bayan shawarar da ƙasashen Larabawa suka yanke na katse hulɗa da ƙasar Qatar. A wata sanarwa da aka fitar a da yammacin jiya Talata, ta ce shugabannin biyu sun tattauna kan muhimmancin daƙile hanyoyin samun kuɗaɗen ƙungiyoyin ta'addanci da kuma kare musu hanyoyin yaɗa a gidojinsu a yankin. A wasu kalamai da shugaba Trump ya kafe a kafar Twitter, ya yi ƙoƙarin nuna cewa shi ne makasurin da ya sa ƙasashen Larabawa ƙarƙashin jagorancin Saudiya suka yanke hulɗa da ƙasar Qatar, wadda a nan ne ƙasar Amurka ke da babban sansanin soja a gabas ta tsakiya. Da yake nuni da jawabin da ya yi a Riyadh a watan da ya gabata, inda ya kira ga shugabannin musulmi da su tashi tsaye wajen yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda.
Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta gargaɗi cewa Amurka za ta fice daga cikin hukumar kula da 'yancin bil'adama ta majalisar idan har hukumar ba ta yi wasu sauye-sauye ba. Haley ta ce, wadda ita ce tana cikin ministocin shugaba Donald Trump, ta bayyana ra'ayinta akan abin da ta ce mambobin hukumar na nuna son zuciya akan Isra'ila. Jakadiyar Haley ta ce tun lokacin da aka ƙirƙiri hukumar ta zartar da ƙudurori sama da 70 akan Isra'ila, kuma ta zantar da kudurori 7 kawai akan kasar Iran. Haka kuma Haley ta sauki ta yi suka akan ita majalisar ɗinkin duniyan kanta, abinda ta kira son zuciya akan Isra'ila. Amurka da Isra'ila sun sha sukan lamiri ga majalisar ɗinkin duniya akan mayar da hankali akan kasar Yahudawan kadai, wanda suka ce ya kamata yayi ta mayar da hankali akan kasashe wanda suke take haƙƙin bal'adama ko taimakawa ayyukan ta'addanci.
Daga ƙarshe, matar da ta zargi tsohon ɗan wasan barkwanci na Amurka Bill Cosby da laifin yi mata fyaɗe a shekara ta 2004 ta faɗi labarinta a karon farko a gaban jama'a a cikin kotu a jiya Talata. Andre Constant, tsohuwar ma'aikaciyar ƙungiyar wasan kwando ta jami'ar Temple, ta bayar da bahasi a kotu cewa ta ziyarci gidan Bill Cosby a Philadelphia domin neman shawara kan ayyuka. Ta ce Cosby ya ba ta wasu ƙwayoyi masu kalar shuɗi, ya ce mata maganin yana rage damuwa, na rage damuwa ne. Constant ta ce maimakon abin da ya gaya mata sai maganin sa kashe mata jiki ta yadda ba za ta iya hana shi lalatar ita ba. Cosby ya yi wa lauyan sa rada kuma ya girgiza kai a lokacin da take bayar da bahasin. Lauyan Cosby ya tambayi Constant cewa me yasa ta ci gaba da bugawa Cosby waya tarho kuma ta ziyarci ɗaya daga cikin wasan kwaikwayon sa bayan da ya mata fyaɗe. Andre ta amsa da cewa saboda tana damuwa ne game da aiki da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta jami'a, amma lauyan ya nuna rashin daidaito ga abin da ta faɗa da kuma bayanan da ta yi wa 'yan sanda a shekaru 10 da suka gabata, ciki har da na lokacin da suka fara haɗuwa.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da 'yan Najeriya musamman maniyyata aikin haji bana suke ci gaba da korafi game da farashin kujerar aikin haji, da hukumar alhazan kasar ta kayyade na fiye da naira miliyan guda da rabi ga kowane alhaji. Masana harkokin aikin haji da umura a kasar suna bayyana bukatar gwamnati ta sake bitar farashin da nufin sauƙaƙawa maniyyatan na bana. Ga hirar wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwale da ambasada Usman Darma, mataimakin shugaban cibiyar kasuwanci da masana'antu ta jihar Kano kuma shugaban kamfanin zirga-zirga na Darma Air, akan wannan batun.
Kudaden da aka nemi alhazai su biya aikin hajin bana gaskiya yayi yawa. Mun zauna mun yi analysis na yadda kudaden za su kasance. A maganar jirgi kawai za a iya samarwa alhaji abin da bai gada dala 500 ba. Accommodation tsakanin Makka da Madina kowannen su masauki kenan, za a iya samun sauki wanda bai gaza dala 200 ba. Idan ka tafi tent da abinci da ake bawa alhaji, za a iya samun musu ragi wanda bai gaza dala 50 zuwa 100 ba. Idan ka tattara jimillar wannan kuɗi, za ka iya samarwa alhaji abin da bai gaza dala 1000 ba. Idan ka ɗau dala 1000 nan, kana maganar naira 300,500 kenan, kamar yadda official rate na canjin kuɗi yake a Najeriya. So idan ka kwashi 300,500 akan kuɗin da alhaji za su biya, za ka ga abin da ya rage alhaji zai biya bai fi miliyan 1,200 da 'yan musamman ba.
A daidai da lokacin da kuka yi wannan nazari, me kuke jin ya jawo ita wannan hukumar alhazai ta bujuro da wannan kuɗi haka ya kai miliyan guda da rabi?
Akwai abubuwa guda biyu. Na farko, a maganar ba da kwangilar jiragai akwai lauje a cikin nadi da yawa, akwai interest na wasu mutane da ake sawa a kai. Idan za a zo a zauna a yi magana ta gaskiya tsakanin mai jirgi da gwamnati, babu interest ɗin kowa. Ina mai tabbacin cewa a kuɗin jirgi daga nan zuwa Saudiya a aikin haji ba zai haura dala 1,100 ba. Sannan ka tafi maganar masauki da ake magana, akwai mutane a tsakani. Kamfanin da aka ware gidajen da suke karɓa majoritin gidajen ba nasu bane, su ma agent ne, saboda haka za su ɗora wani abu bisa kuɗin gida da aka yadda da shi.
To amma me kake ganin ya haifar da waɗannan matsaloli da kake bayyanawa a daidai lokacin da aka ce gwamnati ake yi ta keke da keke?
Abin da nake ganin ya haifar rashin cikakken sa ido ne na gwamnati, shi yasa dukkan abubuwa suka zama irin wannan.
Me kake nufi da cikakken sa ido?
Ya kamata a dinga bibiya a tabbatar abin da aka ce a wannan hukumar a yi, wannan hukumar shi suke yi.
Kana magana gyara, kuma ana magana shirye-shiryen aikin hajjin nan shikenan wannan zance ya wuce ko kuma kana ganin akwai kafa da za a yi waɗannan gyare-gyare da kuka hango
magana ta lillahi har yanzu akwai lokaci daga nan zuwa har ƙarshen wannan wata ba makara ba kuma ina kira ga mai girma shugaban ƙasar Najeriya da shi wanda Allah ya bawa muƙaddishin sa wanda yake masariko a yanzu ya kamata a nada wani komiti mai ƙarfi wanda zai bincika waɗannan abubuwa da na ambata dan a samu wa al'umar ƙasar nan sauki akan aikin hajjin da za su je su sauke ibada su
a gaida Mahmud Kwari yanzu kuma kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar
utuwa zafi
Assalamu alaikum maza da mata musulmai ku saurari wannan zantutuka mai ban tausayi wanda zan bar duniya bayan na rasu mata ta su da hawaye don ta musu yaya na sun yi ta kuka sai suna fadin uban mu ya rasu baban mu ya rasu nan da nan sai a sheda malimo ya zai mi sallah domin ni na tafi tun da ma ai na adana likafani na mata ta ita za ta min wankan gawa sai mi sutura bayan ta gama komai sai ka ji kumar maso za a yi sallan gawa gabani sallan liman ya tambaya shin akwai wanda ke bin na zabashi in akwai to ya fito don a biya shi in kai yake bi to ka fito don ka biya shi bayan shi sai a ce a daidai ta zafu ka fada da ka fada
to ma zalla a gaida na ziyarar zamani jama'a waɗannan labarai waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma karfe 3 kenan da minti 13 na dare a nan Washington ga shirinmu na gaba
Jama'a assalamu alaikum. A cikin watan Aprilun da ya shige, mun gabatar muku da shiri kan batun iyalan marigayi Alhaji Kaila Galadiman Kwarko, wanda aka rushe musu gida tun mahaifin nasu yana da rai a lokacin gwamnatin da ta shuɗe a garin Gwaram dake jihar Jigawa. Iyalan sun shafe shekaru suna neman da a biya su haƙƙin su, to amma abin ya ci tura har zuwan wannan gwamnati. A bayan da aka watsa wannan shirin a watan Aprilu, Gwamna Muhammad Badar Abubakar ya ba da umarnin da a gaggauta biyan waɗannan mutane diyyar gidajensu, ba masu kaɗai ba har da maƙwabtansu da aka rushe musu gidaje, waɗanda su kan ma yanzu haka har kuɗaɗensu sun shiga hannunsu. Idris Kaila ya sake komowa domin bayyana mana abin da ya faru.
Alhamdulillah, 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 assalamu alaikum. Ni Idris Kaila a madadin iyalan gidan marigayi Alhaji Kaila Galadiman Kwarko, karamar hukumar Gwaram a jihar Jigawa. A kwarai da gaske na dawo wannan gida mai albarka muryar talaka na VOA domin na miƙa godiya da jinjina ga mai girma gwamnan jihar Jigawa Alhaji Abubakar Badar Talamis. Kwarai da gaske muna masa godiya yadda ya kamata, mun ji daɗin abin da ya yi dangance da ƙoƙarin da ya yi da gwamnatinsa ta yi na taga cewar wannan haƙƙi namu ya fito. Kwarai kuwa muna yaba wannan gwamnatin tasa, dama a baya na faɗa gwamnati ce mai albarka, gwamnati ce wadda ta san haƙƙin al'ummata, gwamnati ce wadda haƙƙin al'ummanta shi ne a gabanta ba haƙƙin ƴaƴan wadda suke cikin gwamnati ba. Ma'ana ba gwamnati ce wadda yake ta ke ko in kula da haƙƙin sauran al'umma ba, take ƙoƙarin danna haƙƙin wasu ta ɗaukaka na wasu. So a taƙaice ƙwarai da gaske ina miƙa godiyata a madadin dukkan wanda wannan al'amari ya shafa.
Wato banda godiya, shin me ya faru? An neme ku ne aka ce za a biya ku wannan kuɗin, ko me ya jawo wannan godiyar?
Alhamdulillahi shirye-shirye sun yi nisa domin sun tuntube mu cewa ita local government hatta rubuta check ta bada umarni ta tura wa ita kotu dangance da yanayin yadda za su biya wannan hakki namu.
Wace kotu ce?
Akwai magistrate court.
Anan ita ma gwaram take?
Anan gwaram take, anan gwaram take, an tura an ba su check, an ba wa registrar za su je su kashin su zo kuma daga
baya. Me ma'anan kashin?
To za su je ma'ana dai su cire kuɗin su zo kuma su ba wa, su kira mu su ba mu wannan hakki namu kamar yadda yake akwai aka zaina.
Shin yaya wani irin nema aka yi muku? Kiranku aka yi ɗaya bayan ɗaya ko kuma wato kai ne aka nema aka ba wa wannan albishir ɗin?
To alhamdulillahi ni dai ina makaranta, duk wani abubuwa ake ta kokarin su wana ne yake bibiya. Bayan ni nazo an gabatar da wannan program, wana ne yake bibiya da shi aka yi komai, saboda haka shi yake bani bayanai kan cewar ga halin da ake ciki, ga yadda abubuwa suke gudana. Kuma shi kansa shi ma mai girma kan to ma mun yi waya da shi, kuma ya nuna min cewar ga matakin da aka dauka na gaggawa ga irin kokarin da gwamnati ta yi.
Kana nufin shi kan Toma Iliyasu Umar Shuwarin kenan na gwaram?
Na'am, shi dai Malam Ili Shuwarin. Shi kan Toma karamar hukumar gwaram, kwarai da gaske ya yi kokari, shi ma ya nuna min irin kokarin da ya na danganta da umarni da aka bashi, danganta da ya ga cewar biyan ya zamanto bai dauki lokaci ba.
Sannan shin an je an duba wannan gidan naku da aka rusa ne aka yi masa kuɗi tare da ku da ya dace, ko dai gwamnati ta yi nata tsari ne na daban?
A kwarai da gaske dama wacce gwamnatin akwai rubuce-rubuce da ta yi na adadin yadda take gani ya kamata a biya. So Allah da ikon sa, shi mai girma gwamna ne yanzu, kwarai da gaske abin da ya yi kawai ya ce mu yi hakuri ga duba da yanayi wannan takaddun da na baya da gwamnati ta yi da shi za a yi amfani, kuma dai da shi aka yi amfani wajen biya. So bayanan da ya mana na cewar na yunkurin da ya yi, muka duba irin kokarin da ya biya haka din, shi yasa mun gamsu da bayanan da ya yi. Kuma Allah da ikon sa, mataki mun ga mataki, ya an fara daukar mataki ma, saboda wasu ma already kudin su ya riga ya ji hannu, kamar masu individual kenan wanda yake su kowa haki ne nasa na kansa, saboda haka sun bada account number din su, kuɗin su ya riga ya shiga gurin su. Mu namu saboda ba hakki ne na mutum ɗaya ba, shi yasa aka tura mu kotu.
Shin kana jin ka san ka tuna wa masu sauraro nawa kake ko kuke tsammani za ku samu daga wannan diya?
So gaba ɗayan mu dai jimillar kuɗin nan yanzu zan iya tunawa cewar ya haura miliyan 4 gaba ɗayan mu, mutum 4 kenan wanda abubuwan ya shafa, miliyan 4 ne da wasu ɗaririka akai abin da ya kama kenan gaba ɗaya jimillar kuɗin.
Kuma idan kuka samu wannan kuɗi ne, nan ne za ku kuma zauna a sake rabawa tsakanin magada?
Na'am, kamar yadda dama tsarin yake, tunda aka tura shi kotu ne za ta tsara yadda kowanne magada wanda abin ya shafa zai zo ya karɓi hakkinsa a kotu.
To Idris, me za ka ce kan tasirin shi wannan shirin, wanda kuma ya jawo aka ɗauki wannan mataki na samun muku haƙƙinku bayan rasuwar mahaifinku?
A ƙwarai da gaske babban abin da zan yi shi ne fatan alkhairi a kan cewar Allah Ubangiji ya tabbatar da ɗaurewar wannan shirin, domin shiri ne wanda kamar yadda aka faɗa VOA murya ce muryar talaka, murya ce muryar marar ƙarfi. Ƙwarai da gaske wannan shirin yana matuƙar tasiri dangance da ƙoƙarin cewar bayan wayar da kan jama'a da yake, sannan kuma mai haƙƙi ta sanadiyar wannan shirin yana samun haƙƙinsa. Babban misali shi ne da abin da ya faru da mu. Sannan kafin na zo a sanadiyar ina sauraron shirin, shi yasa Allah Ubangiji ya sa na samu ƙarfin gwiwa, na samu sauraro cewar ya kamata ni ma in zo in kawo kokena, kuma cikin ikon Allah kokena ya zo, kuma an ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka. Wannan shiri kwarai da gaske muna fatan Allah Ubangiji ya ƙara tabbatar da shi. Ku da kuke gudanar da shirin nan, Allah Ubangiji ya ƙara muku ƙarfin gwiwa, kuma ya raba ku da shirin magauta.
Wataƙila ba za ka rasa jin wasu mutane suna cewa ko ka fiye rigima ka yi kasa da ka je kana ta faɗa abubuwa a duniya da suka danganci haƙƙinka ba, wani abun sai ya ce bari sai an je lahira.
To alhamdulillahi, haƙƙi dani in na tabbatar haƙƙina ne, ina ƙoƙarin na ga ina bibiyar sa sai dai har idan naga abu ya bu karbi na kuma zan yi
wurin ma wani misali yanzu zaka ga wani mai ganganci ya zo ya kade wani mutum sai Allah ya sa sai ya rasu sai ka taras musamman ma yankunan arewa ba za duba gangancin ba sai ya ce to aje ka Allah ya hukunta kawai ku bashi ya tafi wato kuma wasu kuma na da ra'ayin da za a ɗau mataki da zai sa nan gaba wasu masu ganganci su rage wannan
na'am kwarai da gaske wannan misalin da ka bani haka abin yake shi dan adam kullun ana so ya kasance mai kyakkyawar tarbiya kuma ko addini mu ma ya tarbiyantar da mu akan cewar ya tarbiyantar da mu akan dukkan gudun dukkan abin da muka san cewar ba a bisa ka'ida yake ba mutumin da ya gangance zo ya kada mutum tabbas ya kamata hukunci ya hau kansa ba dan kuma saboda zai zama izina ga wani wanda yake gani idan yayi fa tabbas hukunci zai hau kansa
Idris yanzu abin da zamu so shine randa ko lokacin da Allah ya sa waɗannan kuɗi suka shiga hannunku ba mamaki za ku kuma ko kai kanka zaka dawo cikin shirin nan ka sake yin bayani cewa tabbas kudi sun shiga hannu saboda sauran masu sauraro san halin da ake ciki.
Kware da gaske insha Allah ta'ala duk lokacin da kotu ta neme mu ta ba mu wannan haƙƙi namu zan sake dawa domin in sanar da duniya ta shaida cewa kware da gaske gwamnatin mai girma Alhaji Badar Abubakar Talamis gwamnatin jihar Jigawa ta yi kokari wannan haƙƙi namu ya fita wannan babban al'amari ne abin farin ciki ne kuma kware da gaske duk lokacin da kotu ta neme mu aka gabatar da wannan abu zan dawo wannan gida domin na ƙara shaidawa duniya cewa gwamnatinsa gwamnati sai mai adalci
wasu ma waɗanda ba su yi magana ba a shirin ka ce a sakamakon wannan sun samu haƙoƙinsu
na'am wanda ma ba su zo sun kawo koke ba a sakamakon namu Allah Ubangiji ya tabbatar da cewa sun samu nasu haƙoƙin
wato har ma sun riga ku samu mako da kuka yi magana
sosai ku har ma sun riga mu samu kware da gaske sun riga mu samu nasu saboda tabbas nasu saboda kowa nasa ne individual ne aka tura musu mu kuma namu haƙƙi ne na mutane da yawa gwamnati ta duba muhimmancin haka shi yasa ta tura mu ga kotu so amma Nasiru a baya nayi tuntuban harshe dangantar da sunan kotun da za a kai wannan kudi ta rabawa magada kotun ba magistrate court bane kotu ne ta shari'a musulunci dake nan karamar hukumar gwaram
nan aka maganar za a kai kudi ba riga an bada takardar daukar kudi ta banki a yau wanda aka kuma jalayi akai
na'am an ba su takardar da za su je banki su karbo wannan kudi su kuma neme magada a zo a bada wannan haƙƙi namu
shi ma shugaban riko na majalisar karamar hukumar gwaram a jihar ta Jigawa Ilu Umar Shuwarin yayi magana kan wannan batu zamu ji ta bakin sa a shirinmu na gaba sannan muna bin wani batu na kisan wani matashin da aka yi a jihar Kebbi wanda har yanzu babu alamar za a hukunta waɗanda ake zargi da hannu a cikin wannan al'amari a kasance lafiya
to madalla yanzu kuma ga sharhin jaridun kasar Kamaru
Zamu fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Du Sahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru anda ta rawaito mana cewar garin Kwalfata yana samun mugayen harhare daga maharan Boko Haram kasancewan hakan ya sanya al'umman garin yin gudun hijira daga kasashe makwabta sai kuma jaridan The Star anda ita ma ta labarta mana cewar babban limamin cocin Katolika na garin Bafia Bishop Jean-Marie Bala waɗanda ba san ko su wane ne ba sun yi masa kisan gilla sun halaka shi ana suka jefa shi a cikin tekun Senegal Maritime amma gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta ce za ta yi binciken kwakwaf sai kuma jaridan The Post ta nuna mana cewar malaman makarantu waɗanda gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta kame su a bangaren yan awarin Ingilishin kasar an sako su malaman da na garin Jakiri ne waɗanda suka kwashe sama da watanni shida a gidan yarin birnin Yaounde jaridan Informatin kuma ta hango mana cewar dakarun tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru waɗanda suke yaki gaba da gaba da maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa sun yi wani bore kasancewar gwamnatin kasar ta gaza ba su kudaden alawus dinsu amma sai da suka bari ministan tsaro na kasar ta Jamhuriyar Kamaru Joseph Beti Asomo ya yi bulaguro zuwa kasashen ketare tukuna suka tada kayar bayan nasu jaridan Independent kuma cewa ta yi jam'iyyar adawa ta Nijon Furundi tana neman kawo cikas a zaben da za a gudanar na shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru a shekarar 2018 domin suna bukatan shugaban kasa kasar na Kamaru Mr. Biya kar ya sake kada takararsa ko yin tazarci a kasar ta jamhuriyar Kamaru kasancewar ya kwashe shekaru 35 yana gudanar da mulkin sa a kasar jaridar Integration kuma tambaya ta yi ko wane ne ya kashe babban limamin cocin Katolika na birnin Bafia zamu gargare sharhin jaridun namu ne da jaridan Lametayo anda ita ma ta shata babban layi akan kisan da aka yi wa limamin cocin Katolikan Monsignor Bala yanzu haka dai ya sanya kristocin wannan bangaren a cikin tsaka mai wuya Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru
kuma da Allah a gaida Muhammad Awal Garba daga kasar Kamaru yanzu kan sakonni da kuka aiko mana ne zamu kawo muku
Assalamu alaikum sashi Hausa na Voice of America mai magana Habibu Adamu Argun yau yana son ku ba ni dama domin na yi tsokaci akan jam'iyyar APC a jihar Kebbi waɗanda aka zo aka samu aka NPDP da suka yi da kamfen suka dawo a jam'iyyar APC to mun ga waɗannan dama ko tun waɗanda suka shigo a wannan jam'iyyar ba su shigo ta bane don Allah sun shigo ta ne domin su kassara jam'iyyar APC a jihar Kebbi wanda dama tun farko shigowar da kanka mata shigowar zalunci ne mun mai da mu sani duk wani ɗan jam'iyyar APC na ainihi wanda an karaya ta da shi an karasa ta da shi yana cikin tarbiyya a cikin lahaula na boki amma duk ɗan jam'iyyar PDP da su ne ake tayar da su da su ne ake rayuwa da su ne ake gudanar da komai da komai
sai magana Musa Shehu ne tsari daga jihar Yobe a tarayyar na albarkacin wannan wata na Ramadana muna wa shugaba Muhammadu Buhari addu'a ubangiji Allah ya baka lafiya Allah ya tsara maka lafiya su kuma ainihin shugabannin da suke tsakanin ka waɗanda suka haddasa wannan fitina a gare shi Allah ubangiji ka hire su kuma ubangiji Allah ya tona musu asiri albarkacin wannan wata na Ramadana
to albarkacin wannan watan Ramadan kuma ga nasiha
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhaji Ibrahim dan ina president na kumar sanne departmental birnin Kwani Niger. Ku nasiha da zan ba su akan mu yan kasuwa manya da kanana. Idan watan azumi mai alhurma Allah ya sa ya zo ya kamata kowa ya samu wannan albarkar da a ciki. Ba tsanantawa ba mutun sai shi aje kaya shi ce sai lokacin azumi in saida da tsada wannan haramun. Haramun ne ya kamata watan azumi ne wanda Allah ya mana baiwa. Duk in ka aikata aikin lada guda goma ake baka in kai 10,000 ake baka haka alheri aka lullunka ma shi yasa ku yi alheri yan kasuwa ku daina tsanantawa tun daga mai daudawa mai kalwa mai gishiri har zuwa mayya mayya to duk wanda yayi ko kadan ko da ya Allah zai lullunka mai lada ni gani na irin wanda sauran mutane ga doka alkawali bisa a boye ko sikir da sauran dai abubuwan da aka amfani da su cikin watan azumi wai a ce sai watan azumi ya zo ai tsada wannan bai dace ba haramu na a daina yadda aka samu albarka aka samu albarka duniya da lahira assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh
to Allah ya samu dace yanzu kuma ga labarai a takaice
to a takaice babba a jiya talata ministan harkokin wajen cikin gida na Faransa Gerard Colomb yace mutumin da ya kaiwa dan sanda hari da guduma a haraba cocin Notre Dame a Paris yayi ihun cewa hakan ramuwa ce ga Syria minister Colomb ya fada wa manema labarai cewa katin shida da aka samu a jikin maharin ya nuna cewa shi dalibi ne dan asalin kasar Algeria. Biyo bayan jerin har-haren ta'addanci da aka kai cikin wannan makon, Birtaniya za ta gudanar da babban zaben ta gobe Alhamis idan Allah ya kai mu kuma batun matakan tsaro ya zama tokan gaba. Cikin jimamin har-haren Prime Minister Birtaniya Theresa May ta ce ta kai bango ya isa haka. Kuma ta yi gargaɗin cewa Birtaniya na buƙatar sauyi sosai ga yadda take tunkarar lamarin. A halin yanzu kuma babban birnin Birtaniya na ci gaba da tafarkin matakan da aka ɗauka dalilin sabuwar barazana an girke 'yan sanda ɗauki da makamai a wasu wuraren da mutane suke hada-hada irin su jiragen ƙasa.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin hatsi. Sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da za su shigo muku da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa don sashen Hausa da muryar Amurka musamman ma Sarfila Hashim Kumal da ya taimaka muka gabatar da shirin sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni Solomon Abu da injiniyanmu na wannan hansi Mr. Rex Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC da ke sallama da ku a huta lafiya.